بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa musulmi masu kallon mu da sauraron mu kai tsaye da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani, kuna kallon mu da sauraron mu ne kai tsaye kuma za ku ainihin kalle mu ku saurare mu kai tsaye ko kuma ta kafofin yaɗa bayanai na zamani daga number 46 Maja Road, Tudun Wadar Zaria, jihar Kaduna, Najeriya, Markazu Salafiya. Wannan kaset da kake gani ko kake saurare shine kaset na biyu daga cikin jeren giyar karatutukan da muka yi watake da cewa gulma. Yanzu da muke magana, ranar Asabar ce wadda ta daidai da 27 ga watan Juma'a da tsani hijira na da shekara 1430, wadda ta daidai da 20 ga watan June shekara ta 2009. Muna fatar wanda ke sauraron wannan kaset yayi kokarin samun kaset din da ke kafin shi da kuma kaset din da zai biyo bayan shi, insha Allahu ta'ala. A gode muke cewa mun dauki wannan mas'ala ne, wato mas'alar tattaunawa dangane da al'amuran da suka shafi gulma, ba dan kuma saboda ganin yadda wannan mas'ala take da muhimmanci wajen a tsaya a tattauna ta, sannan kuma take da matukar hadari wajen ainihin wato ya zama al'ummar mu ta musulunci ba su santa ba ko kuma ba a tsaya an karantar da su ita ba, musamman a yadda mu ga al'umma suke rayuwa irin rayuwa ta al'ada. Sannan wata babbar mas'ala ita ce waɗannan ɗabi'u na gulma, ɗabi'u ne da mutane ainihin suka ɗabi'antu da su daga ainihin abubuwan da suka gado a cikin addinai da aka gada na magudanci da kuma gargajiya. Wannan ya haifar da babbar ainihin fitina da kuma ainihin babbar musiba, kamar yadda na faɗi a makon da ya gabata cewa sai kaga ahlus sunna ko kuma sai kaga ɗaliban ahlus sunna ko malamai na ahlus sunna sun haɗu a cikin masallaci suna gulma, ana gulma a Ka'aba, amma kabarta a wurin jana'iza ana gulma, ana itikafi ana gulma, an fita break na hadda alqur'ani ana gulma, za a tafi wurin wa'azin ƙasa ana gulma, an zauna kafin a fara karatun sahihul bukhari ana gulma, an gama tafsirin alqur'ani ana gulma, an dawo daga makabarta an zauna karbar ta'aziyya har ya zama zaman makoki da ake cewa na koma ina kiran shi zaman magulmaci, saboda ya kasance zama ne wanda tun asalin shi ya saba ma sunna, a yadda aka mai da shi kuma sai ya ƙara bijire wa sunna. Asalatan idan an yi wa mutum mutuwa, shari'ar musulunci bata yadda da ya zauna a gida ko a masallaci ko a wani wuri domin karɓar gaisuwa ba, wannan babu shi a musulunci. Malamai suka ce in ko har mutum ya zauna karɓar gaisuwa to bai kyauta ba, kuma ya aikata abin da ake kiran shi makaruhi. Al-Imam An-Nawawi ya faɗi wannan ne a cikin littafin Al-Azkar, haka Al-Imam Shafi'i ya faɗi wannan magana a cikin littafin Al-Umm, Al-Imam Abubakar Jabir Al-Jazair ya faɗi kwatankwacin irin wannan magana a cikin littafin shi mai suna Minhajul Muslim. Amma sai Nawawi ya ce wannan zama na karɓar ta'aziyya da aka ce makaruhi ne shine in ya zama an zauna ne kawai an yi shiru ba abinda ake cewa na wasu maganganun duniya da makamantansu, amma in ya koma kuma zuwa ga zantutukan banza, hirar raki da gulman maki, to kuma wannan zaman gaba ɗayan shi ya zama haramun. Ga kuma haramun din da ke tattare da shi shine na zaman ƙarerayi da ake ko kuma gulma ko makamantan haka. Allah kiyaye. Jama'ar musulmi, ganin wannan muhimmanci da ke tattare da wannan mas'ala, kuma kamar yadda nake cewa mu abinda muke fata shine al'umma ta gyaru, gyaruwar da in Allah ya so kowa zai ji dadin rayuwa a bisa tuta da kuma ainihin wato tsari irin na addinin musulunci. Ba gyaruwa ake so ainihin wato ayi wata kwana ɗaya kwana biyu za a sake komawa a sake ainihin rikicewa a sake ainihin lalacewa ba. To idan jama'a sun fahimci wannan magana da nake faɗi, ashe jama'a gaskiya ba za mu ba da ƙarfin wa'azi kaɗai ko karantarwa akan aƙida kaɗai ba ko ibada kaɗai, dole mu shigo gyaran halaye. Don haka Allah ya sani kaɗai manufarmu ta gabatar da irin waɗannan wa'azozin su ne ƙoƙarin gyaran halayen al'umma. Makon da ya wuce mun tattauno matsaloli masu matuƙar muhimmanci, waɗanda daga cikin waɗannan matsaloli da muka tattauno mun yi magana dangane da mecece gulma, haɗurran gulma, da kuma haramcin gulma a ƙarƙashin nassoshi na Alƙur'ani da Sunna, da kuma haɗuwar malaman musulunci. Sannan ba mu gaza ba kuma muka sake ainihin ci gaba da bayanai akan irin haɗarin da gulma take da shi wajen rikitawa da ruɗawa da kuma kawo ruɗani ainihin a cikin al'umma. Muna da wata matsala mai matuƙar muhimmanci wadda muka yi wa jama'a alƙawarinta a yau. Wannan matsala ita ce, ko akwai wasu wurare da malamai a cikin iliminsu suka bincika suka ga cewa an yi sassaucin za a iya yin gulma? Muka ce eh, malamai sun ce akwai inda suka bincika a cikin iliminsu da karatutukansu suka gano akwai wasu wurare da ya halatta a yi gulma. To za a tattauna waɗannan abubuwan da kuma ƙarin tsokacin da wasu malamai suka yi akan waɗancan maganganun da su waɗancan suka binciko insha Allahu ta'ala. Amma hamzari ba gudu ba, akwai wasu kalmomi da na lura a waɗannan zamanin mutane suna faɗin su, ko wasu irin labarai da suke zuwa suke bayarwa, suna ganin cewa waɗannan abubuwan ba gulma ba ne. Amma sai na ga manya-manyan malamai kuma sun tabbatar da cewa waɗannan abubuwan gulma ce, gulma kuma wadda take ta haramu. Kuma sai na auna waɗannan maganganun da malaman suka yi da halin da al'ummarmu suke ciki, sai na ga ba su da bambanci. Don haka kafin in tafi kai ga tattauna wannan matsalar wadda mai yiwuwa sai gobe ne zan tattauna waccan matsala dangane da abubuwan da suka shafi wuraren da ya halatta a yi gulma insha Allah da wuraren da bai halatta ba, da kuma tsokacin da su malamai suka yi. A yau na sake ɗauko littafin al-Azkar na al-Imam an-Nawawi a inda ya kira shi babu tahrimul ghiba wan namima, babin da ke bayani akan haramcin gulma da annamimanci. Menene bambancin gulma da annamimanci? Gulma mun bayyana ta ita ce ka ambaci dan uwanka da abin da baya so, ko kai wata magana akan shi da abin da ba zai so wannan abu ba. Haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fassara a cikin hadisin da al-Imam Muslim ya ruwaito. Annamimanci shine daukar irin waɗannan maganganu na gulma tare da yaɗa su a cikin jama'a, tare da ɗibo ƙarin riwayoyin waɗannan maganganun da zuwa a idar da su a gaba. Ka zo ka samu mutane suna zaune, sai ka ce jama'a kun ji ƴar gidan wancan ta yi ciki? Sai su ce oh, Allah ya kiyaye, ita ma uwar tata ai sai da ce ciki sannan ka ɗaura aure da uban. Yanzu kaga shi mai kawo asalin gulmar ya zo da tashi riwayar, da yanzu sai ya samu ƙarin riwaya a wurin waɗanda ya kawowa. To idan ya tashi shi kuma sai ya ainihin kaiwa gaba. To wannan aikin yaɗawa da neman ƙarin riwayoyi na ita wannan maganar su ne asali ake kira annamimanci. Don haka dukkan magulmaci ai dukkan annamimi magulmaci ne, amma su da dama ba a cika samun magulmaci a bisa wannan ta'arifin da bambancewa da muka yi yakan zama annamimi ba. Saboda wanda zai kai wuri daga nan ya bar maganar ya wuce ya tabbata a magulmaci, amma wanda in ya kai nan zai ɗibi wata riwayar akan wannan, ko kuma ya ɗibi wata maganar akan gulma yayi gaba da ita, yana bi yana yadawa ana ƙara mai, ko kuma ana bashi wasu riwayoyin yana karɓe, wannan shine annamimi. wanda shi kuma hadisai sun zo na musamman waɗanda suka bayyana haramcin yin haka. Allah madaukakin sarki ya kiyaye dukkan waɗannan abubuwan gaba ɗaya. Malamai sun tabbatar da cewa haramun ne. Da yake na dan fara magana akan annamimancin, barin karanto mana shimfiɗa da muqaddimar da al-Imam an-Nawawi a ƙarƙashin wannan babi da yake ilm ka sani annahatayn al-khaslatayn min aqbah al-qaba'ih, waɗannan munanan ɗabi'u ko waɗannan ɗabi'u guda biyu, gulma da annamimanci ko tseguni, duk suna iya ɗaukan haka, suna daga cikin mafiya muni cikin ɗabi'u. Wa aktharu hanshita wa aktharu hanshi intisharan wa aktharu hantisharan, kuma suna daga cikin munanan ɗabi'un da suka fi kowaɗanne ɗabi'u yawan yaduwa fi nasi a cikin mutane. Hatta ma yaslamu minhuma illa alqalilu minan nas, har sai da zama ƴan kaɗan ne, qillatun qalilatun, suke kubuta cikin mutane. Ni ina cewa a duk cikin mutum ɗari, to mutum ɗaya nake tsammanin yake kubuta daga gulma, saboda kalmomin da za mu zo mu karanto a yau, tun daga malamai masu wa'azin masallaci da limaman juma'a da malamai masu fatawa da na wa'azin ƙasa baki ɗaya da makamantan haka. Kaɗan ne cikin makarantun musulmi waɗanda ake karantar da addini waɗanda suke kubuta daga gulma a ƙarƙashin waɗannan maganganu. Don haka qillatun qalilatun minan nas suke kubuta daga ainihin gulma ko annamimanci. Malam Nawawi ya ce fa ammal ghibatu, ita dai gulma, fa hiya zikruka al-insan bima fihi mimma yakrahu, ka ambaci wani laifi ko wata naƙasa wadda ke tattare da mutum, ta tabbata tana tattare da shi, sai ka ambaci wannan, to ita ce gulma. Mun ji cewa a baya idan al'amarin da kake faɗe akan shi ba haka bane fa, ka zama kuma mai kazafi. Malai yace sawa'un kana fi badanihi aw fi di aw dinihi, wannan magana da kake faɗi ta shafi addinin shi ne ko kuwa ta shafi jikin shi, aw dunyahu ko ta shafi harkar shi ce ta duniya, aw nafsihi ko ta shafi rayuwar shi yadda ran shi yake, aw khalqihi ko kuma yadda halittar jikin shi take, aw khuluqihi ko ɗabi'ar shi, aw malihi ko dukiyar shi, aw waladihi ko ɗan shi ko ƴaƴan shi, aw walidihi ko ta shafi mahaifin shi, aw zawjihi ko ta shafi matar shi, aw khadimihi ko kuma ta shafi yaron gidan shi, aw mamlukihi ko bawan shi, aw imamatihi ko ta shafi rawanin shi, aw thawbihi ko ta shafi tufafin shi, aw mishiyatihi ko kuma yadda salon tafiyar shi yake, wa harakatihi ko kuma yadda yake kai da komowa, wa bashashatihi da kuma yadda yake sakin fuska wajen fara'a, ko da ka ce wani ya cika dariya da yawa, tare da cewa ina ta karanta mana ne saboda Nawawi zai zo ya fassara mana waɗannan abubuwan daidai da daidai insha Allah. Aw khala'atihi ko kuma yadda yake da tsiwa ko rashin kunya, aw abusihi ko kuma yadda yake da kintse fuska ba shi da fara'a, aw talaqatihi ko kuma yawan sakin fuskar shi, aw ghairi zalika mimma yata'allaqu bihi, ko duk wani abu wanda yake da alaka da shi, duk abin da yake da alaka da shi wanda matukar ka faɗa ba zai so ba, wannan abin kana faɗin shi ya zama gulma. Sawa'un zakartahu bi lafzika aw kitabika aw ramazta aw asharta ilayhi bi aynik, dibbe ne gulma ce da baki ka faɗi, ko ku a rubuce ka rubuta a littafinka, ko ku a wasiƙa, ko kuwa wata alama ce kai, ko ku ka nuna shi ne da idanka, aw yadika ko da hannunka, aw ra'sika ko da kanka, aw nahwi zalika ko kuma makamancin haka, duk gulma ce. Yanzu wannan tunkulalliyar magana ce yayi ko, to zai fara farfasa mana ita, sai ce ammal badanu, dangane da jiki, baka kaulika a'ma, kamar ka ce makahu, cewarka da kai makahu anan ba ta kama ne kana faɗi dan kwatancen siffanta shi ba, sai dan kana faɗi dan nakasa shi, ita ce take zama gulma. Amma in ta zama an ce a je ka gidan wane ka siyo mana barkono, ta wane wane, sai aka ce a dattijan nan makaho, to yanzu wannan kwatance ne, wannan address ne, wannan inkiya ce, babu laifi, ba gulma bace. Amma a tun farko ne kalmar da ka tashi faɗi, Allah ba gano da Allah gashi wani makaho nan, misali ka faɗi kalmar ne da nufin nakasa shi ko cin zarafin shi ko zubar mishi da mutunci, ko nufin wata nakasa da kake nufin tana jikin shi, ko ka ce a'araj, kashi nan dan gurgun nan a'amash,
gashi Allah gashi nan mutum yana dindimi baya gani haka sama 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 gashi aqra gashi Allah mutumin nan mai tsayi ko gashi nan mutum mai tsayi ko haka qasir kace dan gajeren mutumin nan ko dan guntu gashi nan git tawil ko kace dogon nan gashi nan sharbe asul kace bakin mutumin nan da Allah asfar kace gashi nan yellow da Allah gashi nan wani abin nan kamar faraka kama shi gashi nan misali ka fadi wani launi wanda Allah gashi nan wani farin komo da shi misali waɗannan abubuwa ne da suka shafi jikin shi matakar ka fade su da bakinka zuciyarka tana nufin me nakasa shi da waɗannan sifofi da ka fadi na jikin shi to kun san hadarin da ke tattare da waɗannan kuma shine akwai magana tsakanin kai da Ubangiji domin wannan halittar shi ce gaya mini idan ka dauka wannan siffar na kasa ce akwai mutumin da zai zaba wa kanshi na kasa to yanzu wane ne zaba mishi wannan siffar Allah to kenan da kake suka shi da wannan yanzu kana aibanta shi da wani abu wanda Allah ne zaba mishi kaga yanzu bayan akwai magana tsakanin kai da shi a wurin Allah akwai tsakanin kai da shi Allah kuma da ya halicce shi Muhammad din game da addini kuma yaya gulma za ta kasance sai yace faka kaule kamar ka ce fasik ce mutumin banzan nan fasiki da Allah gashi nan fasik sariq ce barawo waɗannan abubuwan fa ku ji jama'a ya tabbata fasikin ne babu shakka don in ba fasiki bane kace fasiki kazafi ya tabbata fasikin ne kamar yadda wahayi aka tabbatar misali domin mutane abin da za su dauka ah to ai maganar da nake fadi ba haka bane na'am haka ne fasiki ne kai kuma magulmaci ne dan haka kai ma wannan sunan ya sake kewayowa kanka kenan sariq ce barawo kha'in maha'inci zalim mugu ko azzalimi mutahawin bis sala yana wasa da sallah yana sakaci da sallah mutasahilun fil najasat kazami ne bai damu da kazanta ba baya kyamar kazanta ko yaushe dube shi sai sabarran bi walidi baya bin iyaye shi baya bin uban shi bai kula da uwan shi ba bai damu da ita ba baya ba uzzakata mawdi'aha baya ba da zakatin da ta dace sai kenan baya uwan shi kawai ta zaka ba duk waɗannan kalmomin gulma ne la yatajannabul ghiba baya ni santa gulma wannan magulmaci ne to kai ma ka zama magulmaci kana fadin haka kai ma ka zama shi yanzu kenan yaya zamu yi sai mu yi shiru saboda mun karanto hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ko dai ka fada alkhairi ko kai shiru tunda aka ce maka waɗannan abubuwan ba alkhairi bane menene yake alkhairi kenan sai kai shiru babu alakar da ta tilasta dole sai ka dube shi ka ce wannan kazami ne wannan bai damu da sallah ba je kaka bashi haƙƙin musulunci mana shine haƙƙin nasiha wa amma duniya game da duniya fa kace fa qalilul adab fashi da ladabi fashi da mutunci ya tahawanu bin nas yana wulakanta mutane yana cin mutuncin mutane la yara li ahadin alayhi haqqan yana ganin ba wanda ya isa aure shi wani ai ko kai waye baka isa ba wanda ya isa aure shi kafirul kalami wani ya cika surutu ya cika zance ya cika magana kafirul akli wallahi cinkiya inda wani ne cinkiya god wannan ko kuma ya cika yawan bacci yanamu fi ghairi waqtihi kike nan lokacin da bai kamata mai bacci ba sai ka je yana bacci duk wannan gulmashi ce kake yi yajlisu fi ghairi mawdi'ihi yana zama inda bai dace a ganshi ya zauna sai ganshi ya zauna a wurin da bai dace ba duk wannan mecece duk waɗannan kalmomin gulmace wai wai adan tafiya dan Allah jama'a mu tsaya anan ku auna waɗannan abubuwa akwai su a cikin mu ko babu akwai su yi kokari mu gyara in ba haka ba waɗannan sallolin da waɗannan sunnonin da waɗannan haddojin da muke na alqur'ani su ne za a diba a ranar alkiyama a baiwa waɗannan mutanen da muke siffanta su da waɗannan kalmomi ka san ko wulakanci ya kai wulakanci ranar alkiyama a dibi sunnar ahlus sunna a ba dan bid'a ya tafi aljanna kai kuma a maka ka wuta ya tafi aljanna ne da sunnarka sunnarka ce ta kai shi aljanna shi dan bid'a saboda shi ba ruwan shi da kai ko kun fahimci wannan? A karuwa ce sai a kai ta aljanna saboda nagartakki ke mai hijabi da niqabi, me yasa? Saboda kin ta zaginta kina gulmarta, ita kuma ghafila ce game da ke, bata ma san me kike yi ba. Abinda ta dukufa shine karuwancin tsakaninta da Allah, ya fi mata ko ba ya fi mata ba, wannan ba matsalar ki bace. Sai kuma kika sa ido a kanta, kije ki gama jin wa'azinki, ki gama hadda, ki gama kaza, ki zo ki wuce da hijabinki da niqabinki, ki yi gulmarta sai a ɗibe ladan sallarki da azuminki da hadda gaba ɗaya, sai a bata tana karuwa. Sai ji a auna ranar alkiyama, ga zunubin karuwanci, ga tarin ladan da bata yi aikin shi ba, sai dan kin zage ta aka ɗibo daga mizaninki aka danka mata, zunubinta sai ya zama bai kai nauyin ladanta ba, sai a ce shikenan a hukunta ta da ladan. Sai ka shiga aljanna da me? Da ladan ayyukan da ke matar aure mai mutunci mai hadda kika yi, saboda kin zalunci kanki wajen yin gulma da ita. Allah ya kiyaye. Jama'a kun ji wannan. Wa amma duniya, yaya gulma take shigowa game da harkokin duniya? Shine muka ainihin fadi anan. Wa amma al-muta'alliq bi walidihi, dangane da mahaifi fa, yaya za ka yi gulmar mutum game da mahaifin shi ko mahaifiyar shi? Faka kaulihi, kamar mai faɗe ce, abuhu fasiq, baban shi mutumin banza ne, fasiki ne, au hindi, ko baban shi fa indiya ne. Wato kalmar amma fa ku duba, za a faɗe ta ne da nufin me? Da nufin naƙasa shi. Kenan yanzu wannan ɗauki kai wani ƙabila ne, bafulatani ne. Yanzu ba fulatani in ya tashi sai ce ka ɗamero, kafirin banza, kowa ya kai don kai ba fulatani ba ne. Ba barbare sai ce kirdi, kabila ko kafiri ko bare. Waɗannan kalmomin da ba fulatani zai faɗi ko ba barbare zai faɗi ko ba haushe ce wa, wani ai kabila ne, wani danke ne, wani bitsamu ne, duk waɗannan kalmomi ne da ke kaiwa zuwa ga me? Zuwa ga naƙasa shi dangane da ƙabilar shi. To sai zama a'a, yanzu sama kai wani eh, sai ke dan kaji Hausa bakin shi ranga dadau, baban shi bai rabe ne fa, baban shi ya murne. Wannan me yake? Gulma ce kake da shi dangane da mahaifin shi. Auna bati, ko kuma wani kai daga cikin shi baban shi manomi ne, ai ai noman dankali baban shi yake, wa baban shi eh, kwakwa yake nomawa, wa baban shi eh, ai wannan menene? Gulma ce au zinji, ko baban shi bakin fata ne, dan bakan mace, ai baban shi baki ne, iskaf, baban shi baduku ne, mai gyaran takalmi ne, bazzaz, dillali ne baban shi, nakhas, baban shi jagoran bayi ne, ma'ana an sai bayi daga nan garin za a kai su wani gari, shine ke wucewa ya ja bayi. An fahimta? Kamar an sai jakuna daga nan za a kai su Enugu, baban shi da yake kai jakuna Enugu. Ma'ana ka dubi wata kalma ce yanzu za a amfani da ita da nufin irin wannan matsayin wadda za ta zama na ƙasa. Najjar, baban shi ba wani abu ne, kafinta ne. Ha'iq, wanzan ne baban shi, baban shi fa wanzami ne. Duk waɗannan kalmomin da zaka faɗi, kaga suna komawa ne ko dai zuwa ga ƙabilar uban, ko suna komawa ne zuwa ga sana'ar uban, amma da me ka faɗe su? Da nufin naƙasa shi. Cha, wani mun je wurin shi a asibiti, wai dan ya zama likita zai wulakanta mu? Ba nan uban shi yake noman rake a rafin nan ba? To wannan kalmar me ce ce? Gulma shi kai. Domin noman rake da ka siffanta uban shi da shi ba kai ne dan ka nuna uban shi mai arziki ba ne, sai dan na ƙasa. Ma'ana noman rake fa uban shi yake, amma wai shi yanzu ya zama likita? Wannan gulma ce. Wa ammal khuluq, dangane da ɗabi'a fa, faka kaulihi sayyi'ul khuluq, kuma ka ce wani ina da ɗabi'un banza, mutakabbir, mai girman kai ne, mura'in, duk abin da yake riye yake ba dan Allah ba ne, ajul, wani ya cika gaggawa tsiya, jabbar, wani muku ne, ajiz, wani rago ne, dha'iful qalbi, wani zuciyar shi ta mutu wallahi, mutahawwirun, wani wawa ne, sakarai ne, duk abin da yake baya damuwa, baya binci. Abus bashi da fara'a, khali' wani mara kunya ne, bashi da mutunci, wani hawihi da makamantansu. Duk waɗannan kalmomi ne waɗanda suke koma zuwa ga ɗabi'un shi, matukar kafaɗe su da nufin na ƙasa cin mutunci sun zama gulma. Wa amma sawt, game da ainihin tufafi fa, yaya ake gulmar mutum, waɗannan fa karku ce iyakarsu kenan, dan karka je ka ɗauko wata kalma ka jefa a wani ka ce a naji malam Albani bai faɗi a kasar ba, don haka wannan ba gulma ba ce. A'a, nan dai ana buga misalai, misalai ne kawai. Don haka daga ƙarshe malam Nawawi zo ka maka ka'ida amma wadda duk sanda za ka faɗi wata kalma akan wani, ka ɗauko kalma ka gwada ta da wannan ka'ida, in ta haye to yace ka zauna lafiya. Yace dangane da tufafi, yace fawasi'ul qum, hannun riga shiga shi nan katoto jama'a, katon hannun riga ne dashi. Tawilul zail, yace ai wutsiyar rigar shi ko kuma gefen rigar shi gashi nan dogo ne, gashi nan har ƙasa yake ja. Kenan yanzu kuma ka ce da Allah, kashi nan mutumin nan mai isbali wanda yake jan wandan shi din nan da Allah. Khassaw, yace mai dattin tufafi, tufafin shi da dauda, wani hawi zalika da makamantan haka. Sai malam ya ce wa yuqasul baqi bima zakarnahu, sauran abubuwan da bamu ambace su ba anan, to duk wata magana wadda za a yi ta, ta zama gulma ko ba ta zama gulma ba, yace ayi kiyasinta da waɗanda muka ambata. Ka'idar ita ce me? Yace wa dhabituhu, ka'idar da ake riƙa game da gulma ita ce zikruhu bima yakrahu, ambatan shi da abin da baya so, da abin da yake kyama, da abin da ba zai yi farin ciki ba. Dan haka sai ka je kai ta aunawa, duk sanda zaka faɗi wata sifa ka danganta ga wani, sai kaga cewa ita wannan siffar da zaka faɗi zai ga ba komai, zai bakin ciki da ita, zai damu, zai farin ciki da ita. In dai har za ta koma zuwa ga damuwa ko bacin rai, to ka tabbatar da cewa ta zama gulma. Karshe al-Imam an-Nawawi yace wa qad naqala al-Imam Abu Hamid al-Ghazali ijma' al-muslimin ala anna al-ghiba zikruka ghayraka bima yakrahu. Ghazali yace duk malaman musulunci sun hadu akan cewa abinda ake nufi gulma ita ce ka ambaci waninka da abinda baya so. Allah ya kiyaye. Hadha bayanuhuma, bayan Nawawi yayi wasu bayanai sai yace to bayani kenan dangane da abinda ya shafi gulma da annamimanci. Wa amma hukumuhuma, hukuncin su fa, sai ce fahuma muharramani bi ijma'il muslimina, da gulma da tsegumi da annamimanci malaman musulunci sun hadu baki daya akan cewa waɗannan abubuwan haramun ne. To abinda nake cewa jama'a, sai ku tsaya da kyau, sai ku auna waɗannan ɗabi'un kamar yadda na faɗi da halin da mu musulmin yau muka samu kanmu. Ga Qur'ani a cikin mu yana cewa wala yaghtab ba'dukum ba'dha, kada wani yayi gulmar wani, kada wasu su yi gulmar wasu, haka ainihin Allah madaukakin sarki ya faɗi. Waɗannan fassarorin na malamai suke fassara mana waɗannan maganganun da Allah madaukakin sarki ya ambata. Shi dai Allah ya ce kada ayi gulma. Mewa abin da kake fahimta gulma daban da abin da shari'a take nufi? Muka ji manzon Allah ya ambata. Malamai suka fito suka dubi kalmomin da mutane suke suka auna da hasken shari'a, sai su gano irin waɗannan kalmomin su ne gulma. Dadin dadawa, Imam an-Nawawi ya ce babu bayani muhimmatin ta ta'allaku bi haddil ghiba. Ga wasu bayanai masu matukar muhimmanci waɗanda suka shafi ƙarin ma'anar gulma, dan dai ka ƙara gane ma'anar gulma din. Ya ce qad dhakarna fil babis sabiqi anna al-ghiba dhikruka al-insan bima yakrah sawa'un dhakartahu bi lafzika aw fi kitabika aw ramalta aw asharta ilayhi bi 'aynika aw yadika aw ra'sik. Yace a babin da ya gabata mun gabatar da cewa ita gulma ita ce me? Ka ambaci wani da abin da baya so. Wannan abin za ka ambace shi da baki ne, ko a littafinka, ko ka yi wata alama wadda za ta ainihin aiban ta zan aibi gare shi, ko kuma ka yi nuni gare shi, wato da ido ko da hannu ko da kanka. Wa zabituhu, ka'idar da ita ce kullama afhamta bihi ghayraka, duk wata hanya da ka bi kai magana da wani wanda ya fahimce ka, nuqsana muslimin, wadda kake nufin nakasa wani musulmi da wannan hanya, da baki ne ka faɗa ko a rubuce ne ko da hannu ne kai wata ishara, dan ka fahimtar da wani akan cewa wani nakasashe ne,
فهو غيبة محرمة wannan ita ce gulmawar da aka haramta wa min dalika al muhaka daga cikin wannan akwai kwatance a aikace shine description through body gesture ka nuna ta hanyar motsa jikinka yadda yake tafiya ko yadda yake magana ko makamancin haka wannan ma gulma ce kamar yaya sai yace bi an yamshiya muta'arijan sai ka zo kana cewa wani wai kana kwatantawa kana kwatanta wani ne wannan aikin da kai kaga ba magana bace ba wani kada hannu kai ko wani abu ba ko a yaya yake tafiyan ne a aikace sai ka nuna wannan irin dan gesawar da kai danka na kasashi kake kwatantawa wani har wanin ya fahimci da wani kake to kai gulmar wancan gurgun ina fata an gane aw mutata'an ko kuma kace da Allah ga mutum ne yana tafiya nan kaga kan shi haka yana tafiya haka hakan yake tafiya yaqinan amma yanzu kai da ka tashi baka ce ma me tafiyan nan yana karkatar da kai ba wannan gulmata baki kenan ko sai kaga ma bari kai a aikata ka nuna da jikinka sai ka dan karkatar da kanka yana tafiya yana kaza wannan gulmace jikinka yayi aw ala ghairi zalika min alhayat ko kuma ka nuna wata salo wani yanayi ne da yake tafiya muridan hikayati hayatin ko hayati man yatanqasuhu bidhalika abinda kake nufi ka nakasa wani amma sai ka kwatanta ta hanyar wannan yanayi fa kullu zalika haramun bila khilaf wannan duk malamai sun tabbata ta cewa haramun ne babu sabani wa min zalika ga kuma wata nau'in ta gulma jama'a idza zakara musannifu kitabin shakhsan bi'ainihi fi kitabihi qailan qala fulanun kaza muridan tanqusuhu washina'a alayhi fa huwa haram malami ne yazo yana rubuta littafi jama'a a cikin littafin nashi sai yace wani yace kaza da kaza da nufin wannan maganar da yake fadi ya nakasa wanda ya dauko maganar tashi ta zama gulma to yanzu abubuwan da su Ibn Hazmin suke kenan gulmace a inda suka fita a cikin wannan maganar da muke ita ce su suna hikaitowa ne domin su tsoratar game da hadari da kuskuren da ke cikin maganar wannan mutumi to annan kuma sai aka ce annan akwai taka tsantsan kar ka sake ka ketare iyakar abin da kake so kai magana din akai kar ka ketare ka je ga wani abu ma'ana wani ne malamin fiqhu sai yayi magana wadda ba daidai ba sai ka zo a cikin littafin ka na fiqhu kana rubutu garin wannan rubutu da ka gama tabbatar da abin da ke daidai sai ka ji tsoran ko ka zace kada wani ya hadu da wata magana da wani malami yayi wadda ba daidai bace sai ka kawo ta sai ka ce sai dai wani da yace kaza kaza to wannan magana tashi ba daidai bace to anan mecece manufar ka ita ce kawai za ta hallaka ka ko ta tsiratar da kai manufarka ita ce ka kawo shi ne da maganar da ya fadi dan ka nuna rashin iyawar shi da rashin cancantar shi da rashin kaza wato ka nakasa shi to kai gulma a ka kawo ne dan ka tsoratar da al'ummar musulmi game da hadarin da ke cikin wannan maganar ko kuma kada ya zama bayan ka gama tabbatar musu wannan hadisin ya tabbata su je wani wuri su ce amma ai sun ga kuma wani ya ce bai tabbata ba don ka gama tabbatar da cewa wannan hadisin ya tabbata sai ka ce amma wani da yace wannan hadisin bai tabbata ba to ya dogara da kaza 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 ne waɗannan abubuwan da ya dogara da su ba hujja bane kuma ba madogara bane don haka maganar da muka tabbata muku jama'a ita ce a barbi sai malamai suka ce daga cikin hanyar da za a tabbatar ka nuna wa duniyar da kake wa rubutun ba da nufin gulma ka kawo wannan ba a ga uslubi adib a ciki aga magana aladabi ta zo da siga ta ladabi sannan ka karkare magana kuma ka yi addu'a ga shi wannan da ya kuskuren ka ce Allah ya ji kanshi sai a fahimci cewa ka kawo maganar ne da kyakkyawar manufar da kake nufin gyara ko kun fahimta jama'a to amma me yasa ne misali da Ibn Hazm domin a cikin malamai da suke rubutu a fiqh ko hadisi ban san wanda ya sai sakin bakin shi da maganganu ko wadannan iri ga malamai kudama'u irin Ibn Hazm ba ko Ibn Hazm zai kubuta wallahu a'lam a fahimta ta da wahala Ibn Hazm ya kubuta daga gulma abinda yasa na faɗa haka
asalin matsalar da ta hada Ibn Hazm ta hada shi ne da ƴan mazhabi kaza, in ya tashi yazo yana magana akan mazhabin su da matsalar da ta hada su, sai ciyo kolar limamin uban mazhabin, sai wance kalar da shi sai watsar. Misali, rikici ne ya hada shi da shi da al-Imam al-Baji, Baji ba Malike ne. Rikici ne ya hada shi da al-Imam Abubakar ibn al-Arabi, Abubakar Arabi ba Malike ne. To me ya kamata? Ya tattauna ita matsalar tsakanin shi da Abubakar ibn al-Arabi. To amma in ya tashi wani lokacin sai jawo kwala Imam Malik ma, ya farfadi maganganu masu zafi akan Imam Malik sai wance kalar da shi. Shi yasa har wasu suka ce Ibn Hazm din nan kuwa lafiya, domin kuma an jima kaɗan za a ga ya ruwaito hadisi daga Imam Malik, sai ka ji ya ce wannan hadisin ingancin shi kamar hasken rana, saboda Maliku ne ya ruwaito shi. To abin da muke fata Allah ya yafe su gaba daya. Amma dai kaɗai abin da nake so jama'a su gane, kada jama'a su kuskura fahimtar wannan magana cewa dukkan wani malami da kaga a cikin littafin shi ya kawo wata magana wani malami ya kuskurantar da shi yayi gulma. A'a, manufar shi ita ce za ta tabbatar da gulma yayi ko kuwa nasiha ce. Ta iya yiwuwa ka ce to nasiha kuma ya sake yayi ta a rubuce, saboda shi ma wancan ya yada tashi maganar a rubuce, wasu kuma sun ginu akan ta. Kenan abin da ake bukata, ta tabbata maganar ba daidai ba ce, to sai a sake rubuta abin da zai bi bayan waccan magana kuma ya gyara ta. Waccan tana tafiya, gyaran yana binta. Waccan tana tafiya, gyaran yana binta. Don haka sai malamai suka kai matuka wajen ilimin ta hakiki, wanda wannan ilimi ne mauruf daga kudama, daga kudama umma gabata aka samu. Idan suka zo sai su dauki littafin da suka ga akwai yawan kurakurai, sai su bi sai su kawo gyare-gyare, gyare-gyaren nan sai su bi sai su kawo su a ƙasa, ba da nufin cin zarafin wanda ya littafin ba, da nufin wanda ya karanta wannan littafin ya gane magana kaza da ke wurin ita maganar ba daidai ba ce. Na fata an gane. Malai yace fa in arada bayana ghalatihi, idan wannan malamin da ya dauko magana wani ya kawo littafi shi yana nufin ya bayyana kuskuren mai littafin ne, la'alla yuqallada, dan ka akwai kai wannan malami akan kuskuren shi, aw bayani da'afihi fil ilmi, ko kuma bayanin raunin da yake da shi a cikin ilimi, la'alla yughtarra bihi wa yuqbala qawluhu, dan ka a rudu a dauki maganar shi. Fa hadha laysa bighiba, to wannan ba gulma bace, bal nasihatun wajiba, wannan nasiha ce wadda take wajiba, yusabu alaiha idza arada zalika, in har yayi da kyakkyawan manufa ta nasiha ne har malada zai samu ba gulma bace. Wakaza idza qala almusannifu aw ghayruhu qala qaumun aw jama'atun kaza, idan wani malami na rubutu ko kuma wani na wa'azi sai yace su wane sun ce kaza, ko kuma ƴan kungiya kaza sun ce kaza, wa hadha ghalatun, yace wannan kuskure ne abinda suka fadi, aw khata'un, ko kuma ba daidai bane, aw jahala, ko kuma wannan abin wauta ce, wa ghafla, ko kuma wannan gafala ce, wa nahwi zalika, da makamantan haka, falaysa bighiba, falaysa ghibatan, wannan ba gulba bace, innamal ghibatu zikrul insani bi'ainihi aw jama'atin mu'ayyanina, idan har baka ayyana sunan shi ba, ko baka ayyana sunan nau'in jama'ar shi ba, ku kiyaye jama'a, idan ka ce yan jama'atu nasrul kaza, ko ƴan jama'atu izalati kaza, ko ƴan madrasatu kaza, sai ka faɗi su karara, ko ka ambaci sunan su karara, to anan abin da zai kubutar da kai abu ɗaya ne daga gulma, shine me ya zama kyakkyawan manufa ce ta nasiha, in ba haka ba fa ta zama gulma. Ma'ana in ka faɗa ne da nufin ka kyare su, da nufin ka ci mutuncin su, da nufin ka kai musu farmaki, to wannan ya zama gulma wadda take haramun. Ina fata an gane. Wa min al-ghibati al-muharrama qawluk, har wayo daga cikin gulma wadda take haramun ce wadda zaka yi, fa ala ba'dhu an-nasi aw ba'dhu al-fuqaha'i aw ba'dhu man yad'i al-'ilm aw ba'dhu al-muftin aw ba'dhu man yansibu ila as-salahi aw yad'i az-zuhd aw ba'dhu man marra bina al-yawm aw ba'dhu man ra'ayna aw nahwi dhalika idha kana al-mukhatab yafhamuhu bi'aynihi li husuli at-tafhim, yace haka na daga cikin gulma wadda take haramun. kace wani daga cikin mutane ko wani daga cikin malaman fiqhu ko wani daga cikin wadanda ke riya ilimi ko wani daga cikin masu fatawa ko daga cikin wadanda ke danganta kansu su mutanen kirki ne ko daga cikin wadanda ke nuna su masu tsoron duniya ne ko guju ko takatsantsan da duniya ko kuma wani cikin wadanda yau suka zo suka wuce ko suka ziyarce mu ko wasu cikin mutanen da muka gani a yau ko makamantan haka in dai har ka fade su da wata siffa wadda mai sauraron ka zai iya fahimtar su wane kake nufi ko da wane kake to wannan ya zama gulma saboda an samar da kyakkyawar fahimta cewa da wane kake kuma wannan magana ka fade ta ne da nufin me da nufin na kasashe wa min zalika daga cikin gulma dai ghibatul mutafakkihina wal muta'abbidina daliban ilimi masu koyon fiqhu da masu zuhudu masu ibada ga irin tasu gulmar su ma fa innahum ya'riduna bil ghiba ta'ridan yufhamu bihi kama yufhamu bit tasrih daliban ilimi suna da wata irin nau'in gulma da suke yi wanda za a samar da kyakkyawar fahimta da sun yi irin wannan gulmar za a fahimci me suke nufi tare da cewa ba karara suke fitowa su fada ba amma za su yi jurwaye ne mai kamar wanka amma sai a fahimci da wa suke ko da su wa suke fa yuqalu li ahadihima irin waɗannan sai ka ji haka ce kaifa halu fulan yaya wa da ne a zo a samu malami a ce wai yaya wana ne fa yaqulu sai ce Allahu yuslihuna Allahu yaghfiru lana Allahu yuslihuhu ai Allah ne shiryar da mu jama'a Allah ya shiryar da mu Allah ya gafarta mana shi ma dai Allah ya gafarta mu shi nas'alu Allah al-afiya Allah dai kiyaye mu نحمد الله الذي لم يبتلنا بالدخول على الظلمة اي من غوديوا الله ده الله بي سامو منا شيغا ورن ماسو زالنتي با الله بي هدا مو داغوتو بمو من غوديوا الله نعوذ بالله من الشر الله يكرم مو دغه موغون ابو الله يعافينا الله يكياي مو من قلة الحياة دغه رشن كنيا الله يتوب علينا الله يافي منا دو ودانن كاغا ادعاء دي كاي تايي ا متسين كا نا مالامي انا فدا ماكا حالين وانا كو تو غلمتي ya akai ta zama gulma yadda akai ta zama gulma shine fada maka sai ka gamsu da halin da yake ciki har kake roƙon Allah ya tsare ka ko ka gode wa Allah da Allah bai saka ka a wannan halin ba ka amince kenan abin da yake wajibi akan ka ko shine abin da yazo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da annabi yake cewa wanda din aka zo za a ci mutuncin dan uwan shi in ya tashi ya kare to Allah zai kare mishi azabar wuta ranar alkiyama wannan hadisi ne sahihi zamu zo mu magana akan shi ba da dadewa ba insha Allah ta'ala me wannan magana take nufi a matsayin ka na malami haka zo malam wai yaya wane ne wannan irin maganganun sun fi faruwa in an hadu a wurin taro eh ko a wurin aikin haji ana gaisawa sai kace a kai daga ina kake ne a ai daga Gombe nake ya labarin wane ne ya ce kai wane ai Allah da yake ai ai dai mun gode wa Allah mu da Allah bai jarabce mu da mu'amala da mugaye ba Allah da ya shiryar da mu Allah da ya shiryar da mu kai dai ka ban magana wai haka da yake gani yayi wai ya kauce wa menene gulmato ya fada abin da yake tsoron shi ya fadawa wannan maganar ma gulmace ya kace ya wane sai kace alhamdulillah mun dai dade ba mu sadu da shi ba shikenan kawai in akwai alheri da zaka fadi fadi amma abinda zaka fadi in sharri ne tasrihan kai tsaye ko kuma mai fahimta ka in ya fahimci ko zai fahimci kalmomin da kake fadi suna ishara zuwa ga wannan yana cikin wani mugun hali kar ka fade su wannan gulmar malamai da dalibai kenan ko kun fahimci wannan da kyau ko Allah ya kiyaye malan yace wa ma ashbaha zalika mimma yufhamu minhu tanqusuhu da dai kalmomi ko jumloli ko addu'o'i irin wadannan wadanda zai yi wadanda da yayi su za a fahimci yana nakasa wannan ne fa kullu zalika ghibatun muharrama duk wannan gulmace wanda an haramta ta wa kazalika idza qala haka kuma gulmace idan kace fulanun yubtala bimabtulina bihi kullina wanda ma ya shiga jarabar da muka shiga wato kai ka yadda ka shiga cikin jaraba ka shiga cikin fitina ka fada cikin bala'i sai kuma ka zo kana cewa wani ma ya fada halin da muka fada fa kai dai Allah ya kiyaye duniyar nan to abin yayi maka matsala domin kai yanzu ka yadda kana cikin bala'i, sannan kuma kana ba da labarin shi ma ya shiga.
Kuma an gane wannan da kyau,
au malahu hila fi hadha kullina naf'aluhu, nace yawa ne to ai al'amarin ne ya aka iya, mu ma duk haka muke yi fa, mu ma duk haka muke yi. Wato yanzu kai kana furuci da kana yin wannan mugun abin ko, to kuma kana furuci da cewa shi ma yana yi, kuma wai ba yadda za a yi.
Malam yace wa hadhihi amsila, duk waɗannan maganganun da muka yi misalai ne kadai muka kawo. Na'am, fa dhabitul ghiba, ka'ida game da gulma ita ce tafhimukal mukhatab naqs insanin kama sabaq, in dai har wani musulmi kun ji waɗannan ligiji gabji kenan, ashe yanzu wannan ya nuna gaskiya. Saboda Allah, jama'a, mutane suna cikin hadari game da rayuwarsu, game da addininsu, don in ya zama hannun rigar mutum in ka je ka ba da labari da nufin na kasashi, ko tafiyar mutum in ka kwatanta a aikata ta zama gulma, ko kuma a kawo sunan shi ana bincikar wani hali yake ciki, ka ce kai dai ka ga mutum kawai, kai dai Allah ya shiryar da mu, yau ta lalace, waɗannan kalmomin ka duba, addu'a fa kake yi ko, amma gulma ce. Saboda karkashin su na bayyana cewa ka yadda da abin da ainihin ka danganta gare shi, kuma har kana ba wani labari. Wani zai ce dan ya kauce wa waɗannan maganganun, to ai ni wallahi ko a gaban shi ma zan iya faɗi. Na'am, a sadda kuma zaka buɗe baki ka faɗi wannan abin a gaban shi, anan kuma zahiran kayi mishi cin mutuncin da ake kira cin fuska, ma'ana ka faɗa a bayan idan shi. Kun san akwai mutanen da in kai gulma, ai idan suka yi gulma in ka ce musu amma wannan ba daidai ba ne, wannan gulma shi kake yi, sai cewa ba dai wani ba, eh aje a kira shi ka gani in ban faɗa a gaban idan shi ba shi din me. To anan kuma me, akwai ihtiqar. Annabi ya ce musulmi dan uwan musulmi ne, kada ya wulakanta musulmi, kai ya rena musulmi, wato kana ganin shi din banza ko a gaban shi ma zan fada, wannan ma gulma ce. Jama'a, Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Jama'a, ina son kowa ya tsaye nazarin waɗannan abubuwan, kuma ya ta daukan misalai na wasu kalmomi da yake samun kanshi a ciki a zaman office, ko a kasuwa, ko a mota, ko a masallaci, ko a wurin itikafi. In malamin makaranta ne a staff room, malamin makaranta ba suna zaman staff room ba, ana zaman shan shayi ko cin cingan ko masara ko aya, to irin yan waɗannan hirarrakin sai ka ga Allah ya sa dai waɗannan irin abubuwan ba sa faɗo muku. Allah ya kiyaye. Wannan ke na'am. To bayan wannan, jama'a, kun ga Allah cikin iyawarshi ya ba da damar za mu shiga tattauna mas'alar da na fara ishara a kan cewa mai yiwuwa ma wannan mas'alar za ta kai ainihin har zuwa gobe, da ikon Allah za mu samu sarari na ainihin mu fara tattauna ta a yau. Sai dai ita mas'alar tana da rassa kwarai da gaske, rassa waɗanda kuma suke rassa. Tun a makon da ya wuce, idan jama'a ba su manta ba, na fara magana dangane da cewa yayin da ya tabbata gulma haramun ce Qur'ani da sunna da ijma'in malamai ko, sannan muka ji kuma haɗurran da ainihin wato gulma take jawa mai yinta, da kuma haɗurran da take saka al'umma, da wargaza zaman lafiya, da wargaza zumunci, da kuma kawo ainihin wato barazana na ainihin wato tarzoma a tsakanin zamantakewar mutum biyu ko uku, ko kuma al'ummar da suka haɗu akan zama a wani gari ko wata anguwa. Sai nace duk da haka sai malamai suka ce amma fa akwai wasu wurare waɗanda yin wannan gulmar babu laifi, akwai wasu wurare waɗanda bayan yin gulmar babu laifi suka ce ma abu ne mustahabbi. Malaman dai suka ƙara gaba har suka ce ai ma kuma dai akwai wuraren da yin gulmar ya zama wajibi. Waɗannan wuraren, malaman da suka fi shaharar da wannan magana su ne al-Imam al-Ghazali a cikin littafin shi Ihya Ulumuddin, da al-Imam an-Nawawi a cikin littafin shi Riyadus Salihin, da littafin shi Al-Azkar, da shi al-Imam an-Nawawi a cikin littafin shi Sharhin Sahih Muslim, da kuma littafin Al-Majmu'u Sharh Al-Muhazzab, domin nau yana da wata dabi'a, idan yayi littafi daya mas'alar da yake ga tana da muhimmanci zai ta maimaita wannan mas'ala a duk sauran littafan shin aka je wurin da ke da alaka da wannan. Wannan mas'alar tana daga cikin haka. Wannan mas'alar a nan cikin Riyadus Salihin ga shi a gabana Nawawi yace babu bayani ma yubahu min al-ghiba, babin da ke bayanin abubuwan da aka halatta na gulma. To a nan Nawawi ya rubuta waɗannan maganganu jama'a. Bayan Nawawi da kamar shekara 600 sai aka samu babban malami al-Imam Muhammad ibn Ali Ash-Shawkani, sai ya rubuta wannan littafi da ke hannuna gashi. Wannan littafi karami ne, tare da cewa Subhi Hallaq ya yi mishi tahqiqi, wanda ya sa ya dan dari wannan bugun da ke hannuna girma kadan, amma wannan nuskar ce hannuna ya kai gareta daga cikin library din. Wannan littafi ya sa mata ya sa mishi suna Raf'ur Riba, amma yajuzu wa ma la yajuzu min al-ghiba, dauke shakka game da wuraren da suka halatta da wuraren da basu halatta ayi gulma ba. Waɗannan maganganun da Imamu Nawawi ya ce akwai wasu wurare da ya halatta ayi gulma, wasu kuma mustahabbi ne, wasu kuma wajibi ne, waɗannan abubuwan al-Imamu Shawkani ya tsaya ya dube su da idanuwan basira na ilimi, sai ya gano wasu maganganun da Nawawi ya yi san ba ma haka suke ba, ba daidai ba ne. Hujjojin da ya kawo hujjoji ne da ya kawo su budaddun hujjoji, wato umumai, ya hujja da su a wuraren da suke mutakhassisai ne ko kuma wurare ne waɗanda suke ba ainihin inda ya kamata ai hujja ko ai dalili da waɗancan dalilai masu fadi ba, wato wasu tsukakkun wurare ne, ya dauko maganganu masu fadi ya magana da su. Wasu wuraren kuma sai ya gano Nawawi ya dace, sai dai kuma a wurin dacewar ya cika fadadawa, wanda har abubuwan da sun tabbata gulma ne kuma ya shigo da su cikin sassaucin cewa ba gulma ba ne. Shaukani aikin da yake nan. Sai kuma aka samu Ash-Sheikh Abu Usama Salimu Ibn Idin Al-Hilali, shi kuma a cikin sharhin Riyadus Salihin mai suna Bahjatun Nazirin sharh Riyadus Salihin, gashi wannan kuma sharhi ne na Riyadus Salihin daya tamkar da dubu, wanda shi da kanshi bar ku ji abin da yace. Yace sharhul ilmi munzabitun ala qawaid manhaj as-salaf as-salih wa ya'tani bil ahadith an-nabawiyya riwayatan wa dirayatan wa inaya, wato sharhi ne na ilmi a bisa ka'idoji da tsari na ainihin manhajin salaf. Domin littafin Riyadus Salihin kusan duk waɗanda suka mishi sharhi to ba su da ainihin aqida da manhaji na salaf, fara daga wanda ya fara wa littafin sharhi shine Al-Majir An-Nawawi, shi kanshi ba kan manhajin salaf yake ba, manhaji yake bi na khalaf da makamantansu. Don haka in yazo ayoyin da Nawawi ya kawo da hadisan da Nawawi ya kawo waɗanda ke da ma'anoni na sifat, in yazo sai ta ta'awilinsu. Malam Muhammad Salih Al-Uthaymeen yayi sharhin Riyadus Salihin amma a kasir yayi, don haka ba sharhi ne keke da keke wanda yake sharhi ne na ilimi ba, sharhi ne na wa'azi, ma'ana azo ana wa'azi da littafin Riyadus Salihin ana dauka a kasusuwa. Don haka abinda ya shafi din mas'aloli da dukka ta ilimi, to gaskiya Riyadus Salihin bai samu sharhi ko kwaya ɗaya wanda ya dace da shi ba, sai har da wannan malami Salim Ibn Idin Al-Hilali ya dauki wannan littafi ya mishi wannan sharhi. Na farko dai dukkan ayoyin da suka zo ko hadisan da suka zo sai da ya bi su gaba ɗaya musu sharhi a bisa tsari irin na tsarin fahimtar salaf. Don haka ayar a yadda ta zo a haka za a barta, hadisin a yadda ya zo a haka za a bar shi, ba za a murɗe shi don ya dauki wata ma'ana wadda sabanin abin da yasa Allah ya sauka wa da annabi shi ba sallallahu alaihi wa sallama. Sannan dukkan hadisan da zai kawo bayan yayi takhrijin hadisan Riyadus Salihin gaba daya, hadisan kuma da yake kawowa sai ya tsaya yayi takhrijin su, mas'alolin sai ya tsaya ya harrare su, dan haka wannan sharhi gaskiya babu kamar shi mujalladi uku ne. dadi akan haka Salim sai sake duban littafin Umdatul Ahkam ita ma sai yace ya bincika kakkab bata samu sharhi wanda yake sharhi salafi ba domin duk waɗanda suka yi mata sharhi ƴan uwan ɗayan ne abokan tafiyar ɗayan masu ɗauko aƙidoji ne waɗanda za su rinka murɗe wasu ayoyi da wasu hadisai ko dai dan su daidai da mazhabinsu ko makamantan haka wanda shi asalin mai littafin yana da kyakkyawar aƙida da lafiyayyen mazhabi dan haka manufar littafin nashi sai bata fita ba malamin su Ibn Hajar Ibn al-Mulakkin shine yayi wa ainihin wato littafin sharhi hafili babban sharhi amma shi kuma ya bada muhimmanci ne game da takhrijin hadisai da tarjumar sahabban da masu riwaya da makamantan haka da kuma tantance mas'aloli na fiqh dan haka littafin ya zama har mujalladi 10 amma duk inda yazo ayoyin da suka shafi sifat anan sai rugurugu ya lalata aqidar salaf annan ma Salim ya sake daukan alkalamin shi ya sake sharhin littafin Umdatul Ahkam a bisa manhajiyya ta salaf ita ma mujalladi 3 ce Allah madaukakin sarki ya taimake mu to duk dalilin da yasa na dan saki layi na kawo wannan shine kawai dan a san muhimmancin wannan sharhi na Riyadus Salihin a cikin wannan sharhin na Riyadus Salihin wanda shine aka bayar jama'a suka yi photo start ya kawo maganganun Nawawi akan wurare shida da Nawawi ke ganin babu laifi a yi gulma da kuma ta'aqqubat wato cin gyara da ainihin shaukani yayi sannan ya rinka duban maganganun Nawawi tare da na shaukani yana hada su kuma a bisa ka'idoji na ilimi da ka'idoji na manhaji as-salafi yana zabbata su yana bi yana tsara su yadda ya kamata dan haka nake so da farko mu baiwa tsari haƙin shi tukuna Nawawi mu ji abubuwan da ya fada sannan sai mu zo sai mu dubi waɗannan abubuwa dai a bisa tsarin da ainihin Malam Salim ya kawo su da kuma tsarin da Malam Muhammad Ibn Ali Ash-Shawkani ya kawo muna roƙon Allah ya gafarta musu gaba daya Malam Nawawi yace babu bayani ma yubahu min al-ghiba bayanin abubuwan da suka halatta na tsegumi ko gulma ilam ka sani anna al-ghibata tubahu li gharadin sahihin shar'iyyin la yumkinu al-wusul ilayhi illa biha gulma tana iya zama halal kaga yadda ake magana karka ce gulma halal ce sai daga ce gulma tana iya zama halal domin an gabatar cewa haram ce ko amma akwai yanayin da za ta iya zama halal saboda wata kyakkyawan manufa wadda ta daidai da shari'a wadda ba za a samu kaima wannan manufar ta shari'a ba sai ta hanyar wannan gulma din wahuwa sittatu asbabin dalilai guda shida ne suke sabbaba ko suke bada damar a yi gulma wadda shari'a ta kauda kai akan cewa ba komai al'awwal na farko at-tadhallum kai kukan zalunci an zalunce ka ne zaka je ka gaya wa alkali ya zaka yi idan ka je zaka ce wane ya rike min kudi na ya ki biya na wannan magana me take nunawa na kasa ce ga wannan mutumin ko in ya ji ta zai ji dadin ta ba zai ji dadin ta ba kaga me ce ce gulma ce amma kuma ba da nufin gulma ka je ba da nufin a neman maka haƙƙinka kenan ya rike maka kudi bai baka ba da zai zo wuciya sai ka dube shi ka ce aikin banza da kudi na a wurin shi fa yaki bani to gulma ce kenan yanzu ashe wannan at-tazallum da malam yace yana nufin kai kuka ne ga wanda ka san zai iya fitar maka da haƙƙinka ba wai kai labari bane fa yajuzu lil mazlumi an yatazallama ila sultani wal qadi wa ghayrihima mimman lahu wilaya wanda aka zalunce shi ya halatta ya kai kuka ga sarki ko ga alkali ko wanin su daga cikin waɗanda kasancewa suna da ikon su kwatan maka haƙƙinka aw qudra ala insafihi min zalimihi ko kuma za su iya maka adalci game da wannan da ya zalunce ka wa yaqulu ya halatta in yaje ya ce zalamani fulanun bi kaza wani ya cuce ni da kaza haka siddan ya dake ni haka siddan yayi min kaza haka siddan ya ce mini kaza haka yayi min kaza misali kaga anan gulmar shi kake yi ko domin an dubi ma'anar gulmar cewa ita ce ka faɗi abin da mutum ba zai so ba zai ji dadi ya ji cewa ka je ka ce ya cuce ka ba zai ji dadi ba amma manufar ka yanzu ita ce za ta kubutar da kai ita ce me kaje ne don ya iya kwatan maka haƙƙinka. Mas'ala ta farko kenan. Asani al-isti'ana ala taghyir al-munkar, neman taimako ko neman taimakawa wajen kawar da wata barna. Wa raddil asi ila sawab, da mutumin da yake abin da ba daidai ba ai kokarin dawo da shi zuwa ga abin da yake daidai. Fa yaqulu liman yarju qudratahu ala izalati al-munkar fulanun ya'malu kaza. Kaje ka samu limamin masallacin ku ci algafata malam kaga lungun nan eh to wani kullun da asuba nan yake zuwa yake yin fitsari. Kaga anan wannan magana da ka kawo mugun abu ne yake yana yin fitsari a inda bai dace ba, ko zai cutar da masallacin ko zai cutar da masallatan gurin. Sai kaje ka kai kuka zuwa ga liman domin kana fatan liman zai iya gusar da wannan mugun abu da wannan yake yi. Kaga anan kana taimakawa ne akan gusar da me, gusar da wani mugun abu. Fajirhu anhu, dan haka liman kai mishi tsawa ko kai mai fada wani hawi zalika da makamancin haka. Wa yakunu maqsuduhu at-tawassul ila izalati al-munkar, sai zama nufin kawai na a gusar da wannan mugun abu. Fa in lam yaqsid zalika kana haraman, idan ko ba haka yake nufi ba to wannan gulmace haramun ne. Kawai abin da yake so shine me, ya haddasar da fitina tsakanin liman da wani, saboda ya san limamin kidimamme ne. Da zaran an ce wani na yin kaza, kafin ya fahimta zai rufe shi da fada kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
haji liman ya fara mishi fada sai koma gefe guda yana dariya yace yawa na hada shi da liman dan kwaluba yana ganin ni na wasa ne to ya zama magulmaci
asalis wuri na uku al-istifta neman fatawa
fa yaqulu lil mufti ya halatta in ka je wurin malami da kake neman fatawa kace zalamani fulani zalamani abi babana ya zalunce ni aw akhi ko dan uwana aw zauji ko mijina ko matata aw fulanun bi kaza ko kuma wani ya zalunce ni da kaza fa halahu zalika shin wannan abin da ya dace misali babur kake da shi sabo dingal sai babanka ya kwace sai kaje ka ce wa liman babana ya kwace mini mashin yanzu wannan abin da yayi daidai a shari'a yanzu ina son ka dubi yanayin maganar tana nuna na ƙasa ne ko girmamawa na ƙasa kaga gulmace to amma kana so ne kai tambaya sai ya zama baka da hanyar da zaka bi kai tambaya sai kai haka sai malamai suka ce tunda ka zo fatawa ne dan haka gabatar da yadda case din yake yadda matsalar take shi zai taimaki shi mai fatawa ya iya baka fatawa ko zaka ce babu laifi to za ku ji yadda malamai suka shirye waɗannan kalmomin yadda akwai mafitar da za a iya gabatar da ita ba tare da ta shigo a bisa wannan tsarin ba wama fariqi fil khulas minhu yaya zan yi in kubuta daga abin da mijina ya yi mini ko matata ta yi mini ko kanina ko wana ya yi mini wa tahsili haqqi ya zan yi iya kwata haqqina wa daf'i dhulmi ya zan yi in tura wannan zalunci da ya yi mini wa nahwi zalika da makamantan haka sai malam yace hadha ja'izun lil haja wannan idan bukata ta kama ya halatta walakin al ahwat wal afdal an yaqula amma abin da yafi dacewa ku ji abin da yafi kamata yace ma taqulu fi rajulin aw fi shakhsin aw zawjin kana min amrihi kaza algafata malam mutun ne ya kwace wa dan shi saban babur me hukuncin wannan kaga bukata ta biya malam yayi kyakkyawar fahimta ba tare da ka ayyana babanka ne ko wanka ko kaninka ko malaminka ba kuma wannan zai sa malam ya bada fatawa domin ita fatawar ba muayyana bace fatawa ce amma ga duk wanda yayi wannan kenan ka fadi a wannan uslubin yafi sai malam yake cewa kana min amrihi kaza fa innahu yahsulu bihi al-gharab manufa za ta tabbata min ghairi ta'yin wa ma'a zalika فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند ان شاء الله الرابع ولي نهدو تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم سورة تبدأ مسلمي قواني شر
da kuma yi wa musulmi na fiha, ko da wannan tsoratarwar da yi wa musulmi na sihar zai kai ga sai an faɗi sunan wani, ko sai an taɓa mutuncin wani, ko sai an faɗi mugun halin wani, maganar kenan ya halatta a yi, saboda za a tsoratar da musulmi game da kaza. Wa zalika min wujuhi, ga misalin wannan ta fuskoki kamar haka: minha jarhul majruhina min arwati washuhud, masu riwayar hadisi da masu ba da shaida ta ganin wata, ko shaidar arafa, ko shaidar idi, ko shaidar aure, ko shaida a wurin alkali, ko shaidar ciniki, ko makamantan haka, ya halatta. Misali, mutum da ya ruwaito hadisi sai aka gano wannan mutumin nan mutumin banza ne, wane ne ya gano haka? Wani wanda ya zauna da shi, ko wani wanda ya zauna da wanda ya zauna da wannan, ma'ana maganar da yake so ya faɗi game da wane gaskiya ce. Idan ya bakku kuka karɓi hadisin shi, to za ku yi ibada da hallaka kenan. Mutum ne sunan shi Al-Khasib ibn al-Jahdar. Wannan mutumin malamai suka ce makaryaci ne, yanzu wannan mutum musulmi ne, malami ne, limami ne, ya karanto, ya karantar da hadisi, amma malamai sun san cewa makaryaci ne, maganganun da yake faɗi akwai ƙarerayi a ciki. To yanzu yaya za ka yi, yayin da ka ji wani yana ɗauka hadisan wannan makaryacin yana aiki da su, kaga za ka tsoratar da wannan musulmi daga sharri? Za ka yi mishi nasiha ko sai ka ce mishi wannan mutumin makaryaci ne, ba a karban hadisin shi, don haka rabu da wannan hadisin? To kaga anan sai ka yi taka tsantsan, domin ka ce makaryaci ne, mashayin giya, mazinaci, to yanzu kana da dalili akan mashayin giya ne shi mazinaci? Ko ko kawai kanka ne zati lokacin da ka zo za ka fara maganganun, sai ka ga bari ka haɗa ma gaba ɗaya ka kwantsame mishi? To sauran kalmomin da ka faɗi sun zama me? Sun zama kazafi. Don haka jama'a, kun ga akwai taka tsantsan a ƙarƙashin wannan babban malami Al-Imam Shu'ba ibn al-Hajjaj. Sai kamo hannun ɗaliban shi ce, ta'alau naghtabu fillah, ku zo mu je mu yi gulma saboda Allah. Sai zauna ya ce musu, wane makaryaci ne a cikin hadisi, wane mutumin banza ne, wane fasiki ne? Gulma suka zauna suna yi, amma kuma sai ce gulma ce ta taimakawa addinin Allah. Aka samu wani abokin shi afa ko makamantan haka, suka yi mishi nasiha, ba za ka daina irin wannan gulma da kake ba, baka tsoron ranar alkiyama waɗannan mutanen Allah ya tashe ka, ya tashe su akan cewa ka tona musu asiri a cikin musulmi, ka faɗi munanan halayensu? Sai ce gaskiya ne, zan je in yi nazari. An fito sallah kawai, sai ce wane ya ce nasihar da kai min ɗazu ban ɗauka ba, zan ci gaba da yi. Me ya faru? A masallacin ya ji wani daga cikin irin wannan yana ƙarya. To ya za a yi, an ce an daina, to yanzu ma an sake jin wani. Wannan ita ce maganar da dukkan malaman hadisi suka tafi akai a ƙarƙashin haka. Al-Imamu Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi ya rubuta littafi Al-Kamil fir Rijal, Al-Kamal fir Rijal. Wannan littafi ne wanda kwatankwacin mujalladi 60 game da halayen malaman da suka ruwaito hadisan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i da Ibn Majah. A cikin littafin duk inda yazo kan mutanen banza yana faɗin halayensu na banza. Mizzi yazo ya rere wannan littafin ya ƙara wasu abubuwa. Zahabi ya sa mishi Tahzibul Kamal. Zahabi yazo ya rere shi ma ya sa wasu abubuwa, ya ƙara wa sunan littafin da cewa Tazhibu, daga Zahab, Tazhibu Tahzibul Kamal, ma'ana yin ado ga Tahzibul Kamal da zinare, ado za a yi mai da zinare. Wannan yazo yace Khulafatut Tahzib, wannan yace Tahzibut Tahzib, wannan yace Taqribut Tahzib. Duk waɗannan littafai ne akan me? Akan faɗin halayen malamai na gari da na banza. Al-Imam Ibn Adi al-Jurjani shi littafi ya sa mishi Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal, cikakken littafi game da mutane masu rauni a hadisi. Al-Imam Az-Zahabi yace Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal, ma'aunin adalci game da binciken mazajen hadisi.
Ibn Hajar yace Lisanul Mizan, jama'a littafai dai ga sunan ɗarurrukan littafai da malamai suka rubuta ba dan komai ba, saboda su tsoratar da musulmi game da waɗannan sharrori. Jama'ar musulmi, waɗannan hadisan da mutane suke mu'amala da su, tabbas Annabi ya faɗi dewa daga cikin su, wasu kuma ba Annabi ne ya faɗi ba, aka kirkiri ƙarya aka gaya wa Annabi. Kagan aka bakka ka bautawa Allah da su, me zai faru ranar alkiyama? Kana da matsala, domin ka bautawa Allah da wata doka ce wadda ba Allah ne ya aiko ba, kaga baka da lada. Kenan ka je kiyama matsayin wanda bai taba ibada ba, domin baka bautawa Allah da abin da ake bautawa ba. Haka ne ko ba haka ba, jama'a? Mai gidanka ne yace kai marmaza ka ɗibi iyalan shi a mota ka kai su Sokoto, saboda me? Saboda za su je gaida mahaifin shi da bai da lafiya. Da ka ɗibi iyalan nashi sai ka kai su Port Harcourt, aka zauna har kwanakin da suka kamata a yi, aka dawo, ka dawo ka ce mai gida mun dawo. Shin an yi tafiya ko ba a yi ba? An yi. Amma in mai gidan ya gano ba inda ya tura a je ba nan aka je, mai zai biyo baya? Zai fushi ko ba zai fushi ba? Zai baka albashin wannan wata ko allowance din tafiya? Ba zai ba. Kenan in kun fahimci wannan, jama'a, idan aka bar mutane su bautawa Allah da waɗannan hadisai na ƙarya, mai zai biyo baya? Ranar alkiyama za su waye gari da su da waɗanda ba su bautawa Allah ba, duk ɗaya ne ko? To ba nan ba kuma. Su waɗanda suka sani kuma suka yi shiru, mai zai biyo baya? Allah zai tuhumce su akan cewa me yasa kuka ba al'umma suka bautawa Allah da abin da ba daidai ba. Wannan shine fix, shine matsala da malaman hadisi suke shiga. Idan ka zo ka ce hadisi kaza bai tabbata ba saboda akwai wani a ciki, sai wani ya ce hadisin Annabin kake cewa bai tabbata ba, to kai asbarna. In ka ja baki kai shurufa ranar alkiyama, don haka shu'uba sai ya ce na yadda ranar alkiyama waɗannan mutanen da nake cewa kaza maƙaryaci ne, wane zindiki ne, wane yana da muguwa aƙida, wane kan ku karɓa hadisin shi, ya ce na yadda Allah ya tashe su a filin alkiyama mu yi husuma da su. Amma ko manzon Allah ya karɓe ni akan cewa ya yaba mini na kare addinin shi. Don haka matsala ce wadda take hakikanin al'amari, ba ta da wata wahalar fahimta, sai dai Allah ya sa ka tsuro ne a tsakiyar jahilai ko waɗanda ba su fahimci dawan garin ba, ko kuma waɗanda sun riga sun tara malantarsu da ƙarfin girmansu akan irin waɗannan hadisai. In ka zo kana bayyanawa, to malantarsu tana yodewa kenan, to za su ga cewa ba a kwana biyu kenan su ba malamai ba ne, a sai su dawo su koyi nagartattun hadisan. Wannan kenan. Sannan sai kuma ya ce wa shuhud, da masu shaida. Mutum da ya tafi wurin sarki ya ba da shaida cewa ranka ya daɗe na ga wata, kai kuma kana da yaƙinin shi maƙaryaci ne, sai ka bi baya ka ce mishi ranka ya daɗe, wani da ya zo ya kawo shaidan nan ƙarya ike yi, kayi me? Kayi gulman shi. Amma da nufin ka ci mutuncin shi, a'a, da nufin sarki ya karɓi maganar shi ya ga cewa musulmi ne, zai ɗora al'umman musulmi akan ibadar watan azumi akan shaidar wani mutum da bai san halin shi ba, kai da ka san halin shi sai ka zo ka bayyana abin da kai ba sunan shi gulma ba a yanzu. Sunan shi me? Sunan shi nasiha. Matsayin wannan abin idan baka yi shi ba, to kana da zunubin barin musulmi su sha yunwar banza, domin kana da yaƙinin wannan mutumin maƙaryaci ne. Jama'a, kun fahimci wannan da kyau? Allah kiyaye. Har wa yau malam sai yake cewa wa zalika ja'izun, wannan ya halatta bi ijma'il muslimina, da dukkan haduwar musulmi, bal wajibul lil haja, kai in bukata tayi bukata ma yin haka dole ne, yin haka dole ne. Jama'a, kun san cewa jama'a ba dan waɗannan abubuwan da aka yi ba, da tun yau musulmi suna bautar Allah ne irin bautar da kristoci suke yi? Kun san cewa kristoci da ba su da waɗannan ka'idojin a cikin addinin su, shi yasa addinin ya biya yoɗe, ya lalace, ya ɗaiɗaice, ya ɓalɓalce a tsakankanin maƙaryata? Domin kowane maƙaryaci zai buɗe baki ya magana, idan ya yi magana kawai za a karɓi maganar ne, idan ta yi karo da maganar Allah sai a dubi wani hali ake ciki a karɓi wannan maganar tashi, ko da za ta kai a goge ita ta Allah ɗin. Da haka aka waye gari gaba ɗayan saƙon Allah a cikinsu sai ya gurɓace.
don haka al'ummar musulmi su ji da kyau. Abubuwan da malaman hadisi suke na ƙaryata masu riwaya maƙaryata, wannan abun ya halatta. Idan kuma bukata ce ta kai ga haka fa, wannan abin ya zama wajibi. Lallai idan ba da haka ba, addinin mutane da yawa zai lalace. Yanzu dubi shaharu dan Haushab. Shaharu dan Haushab riwayar hadisi yake, amma mutum ne mai rauni. Ya ruwaito hadisai masu yawa. Daga cikin hadisan nan akwai hadisin aqamaha Allahu wa adamaha. Idan aka kira sallah, ana qad qamatis salatu qad qamatis salah, wai sai ka ce aqamaha Allahu wa adamaha. Wannan hadisi da'ifi ne. Daya daga cikin illoli guda uku da ke cikin shi shine shaharu dan Haushab ya ruwaito shi. To yanzu wannan maganar da na faɗi, nace shaharu dan Haushab mai rauni ce, mai rauni ne. Yanzu wannan na ƙasa ce ga shaharu dan Haushab. Amma da nufin me nayi ta? Da nufin tsoratar da musulmi daga kar su je su bautawa Allah da wannan hadisi. Ranar alkiyama su je Allah ya ce bai san su ba. Ko kun fahimta jama'a? Mutum ne zai bi layin man fetur jama'a wajen mutane ɗari, sai zo ya ce to Allah Alhaji, ko kana da canji ka canza mini, saboda kada in je su ce babu canji kuma su ce ba za su bani mai ba. Sai ka ce canjin nawa? Sai ya ce naira 1,000. Yana fitowa sai ka ga takardar biredi ce, ladal ne na biredi ya fito da shi. A matsayin me? A matsayin kuɗi. Idan ka bar shi ya kashe minti 30 ko awa ɗaya, ya je gindin famfon mai ya miƙo wannan kuɗi a wurin shi, za a karɓa a zuba mai mai? Za a karɓa ba. Sai ka ce mishi ai bawan Allah, wannan ba kuɗi ba ne, takardar biredi ce. Amma in ya zama tsoron kai ya gaza fahimtarka, kai ya zazzage ka, kai ya zargi cewa baka son ka bashi canji ne, sai ka kyale shi. A lokacin da ya share awa ɗaya ko minti 30 ko makamantan haka, ya je gindin famfo aka hana shi abin nan mai, ba zai yi tunanin cewa amma na nuna wani bawan Allah ya ce mini ba canji? Bawan Allah nan bai gaya min cewa waɗannan ba kuɗi ba ne, kaza kaza? Zai yi tunanin haka ko ba zai ba? Ta yiwu zai yi tunanin haka, zai ga baka kyautata mishi ba. Ashe malaman hadisi in suka bar mutane suka je ranar alkiyama, Allah ya ce ba zai karbi ibadarsu ba, saboda sun bauta wa Allah da wani abu da ba shi Allah ke so ba. A lokacin za a dubi malaman hadisi a ce amma ba ku kyauta mana ba, yanzu ga shi wuta za mu tafi saboda ba ku gaya mana ba. To amma kuma malaman hadisi anan in suka faɗa me ke biyo baya? Duka suke sha. Shu'ba ibn al-Hajjaj ya sha duka, ya sha kazafi, ta kai akwai lokacin da mai wa'azin juma'a wanda ke pre-khutba, wanda ke zuwa yana wa'azi kafin khutban liman, ya zo ya kawo hadisan ƙarya. Shu'ba matsayi ya kai matsayi tsakanin shi da malaman garin, har an hana shi magana a masallacin juma'a saboda hadisan ƙarya suke kawo. Shi kuma malamin hadisi ne. Idan ya miƙe ya ce wannan hadisin bai tabbata ba, sai malaman suka ce ya rena su, jama'ar gari suka ce ya rena musu malamai, sai aka ce daga yau an hana shi magana a masallacin. Sai ya amince, sai ya zo ya sallar shi sai ya fita. To ran nan sai wani ya zo ya rinka tulo hadisan ƙarya, gashi shi kuma yana ji da ya rasa yadda zai, sai je ya samu gawayi, sai ya rubuta a kofar gidan shi duk sai ya ƙaryata waɗannan hadisan a jikin bangon kofar gidan shi, a kofar gidan. Kuma kowa ya gangaro masallacin ta kofar gidan zai bi. Duk wanda ya daga kai ya kalla sai ga at, ashe hadisan da ɗazu mai wa'azi ya kawo duk ƙarya ne, gashi ma malama ya bayyana a katangar gidan shi. Da malaman suka ga haka, sai suka ce a zo ai ta jifan gidan, sai an cika zauren gidan da duwatsu. Haka akai lele ko sai sa yara suka share kawai. Fitina ce malaman hadisi suke ciki tun daga farkon zamani har yau. Ka bar mutane su bauta wa Allah da ƙarya, kana tunanin Allah zai tuhumce ka. Ka bayyana musu, fitina ta barke tsakanin kai da malamansu. Wanne za ka yi? Falakat hamal aqaba, dole sai ka taka ɗaya daga cikin hanyoyin masu wahala. Wacce ce tafi wahala tafi sauki? Ita ce ka faɗa musu anan koda za ku ɓata. In ya so a ranar alkiyama ka kubuta a wurin Allah, in kuma sun dawo sun karɓi abin da ka faɗi, su ma sun yi me? Sun kubuta. In ba ka biye musu da tunanin cewa kai zaman lafiya kake so tsakaninka da su, a ranar alkiyama za ku zauna cikin tashin hankali a cikin wuta. To haka masu ba da shaida jama'a, mutum ne ya zo zai ba da shaida, kana duban sai ka ce a'a wane ne zai ba da shaida, wane makaryaci ne, akwai tashin hankali tsakaninka da shi ko babu? Akwai, ba za ku taba zama lafiya ba. To amma in ka suturta mishi me zai faru kuma? Daga ƙarshe za a zo a ga baikenka a ce dan me baka faɗa ba. To annan ne mala yake cewa daga cikin wuraren da yake da muhimmanci a tsaya a faɗakar da musulmi game da wani sharri ko ai musu nasiha, ita ce magana game da masu riwaya da masu shaida. Wa minha المشاوره في مصاهره انسان او مشاركته او ابداعه او معاملته. mutum ne yazo yace zai aure yarka, sai kace to shikenan zai aure yarka, yaje zaka yi bincike akan haka. Da kazo sai ka samu wani kace wani yaro ne dan anguwar ku mai suna kaza yazo yace yana son yata, ce nake so in ji menene halin shi. To yanzu kai da aka zo aka tambaye ka game da halin shi, in baka sani ba, baka sani ba, sai ka ce baka sani ba. Idan ka san halin shi na gari ne, sai ka ce halin shi na gari ne. Halin shi na banza da yake da shi, in yana da alaka da magana aure ko kuma magana ta wata tarayya da za a yi da shi akan wani aiki ko kuma ajiya da za a bashi ko makamantan haka, to sai ka faɗi. In wannan bai da alaka fa ba za ka ambata ba, don in ka kawo abin da bai da alaka kuma anan, to don kuma kai gulma. Misali, yaro ne karuwa ta haife shi a anguwa, sai tashi sai zama salihi, ya zama mutumin kirki, yana addini, yana da mutunci, sai yazo ya nemi aure, sai aka tambaye ka akan halin shi, sai ka ce mutumin kirki ne. Uban ya ce bai da wata matsala, kace bai da wata matsala. A kun ka sake kace sai dai uwar shi karuwa ce kai gulma, baka da dalilin kawo cewa uwar shi karuwa ce. A sai dai mu ƙauyen mu ɗaya da su cikin kakannin shi akwai wata tsohuwa, to mai ya ce duk wannan in ka faɗa gulma ce. Ko kuma za a yi tarayya da shi akan wata harka ta kuɗi ce, au ida'ihi, ko kuma za a kawo wata ajiya a bashi, abinda ka sani na alheri shi za ka faɗi, abinda ka sani na sharri wanda ke da alaka da shi shi za ka faɗi. Amma wanda bai da alaka da wannan abun fa, in ka sake ka faɗe shi, to nan kuma zai zama gulma. Au mu'amalatihi, ko za a yi wata mu'amala, au ghairi zalika, ko dai wata bukata ta hada za a yi wata hudda da shi. Au mujawaratihi, ko kuma za a yi makwabtaka da shi. Kasan Larabawa suna cewa aljaru qabla ad-dar, wai kafin ka sai gida kai kokarin gane su waye makwabtanka. Larabawa ne ke faɗa wannan, ba hadisi bane. Na'am, sai ka zo zaka sai gida, sai ka ce da Allah waye mai gidan nan, sai aka ce wani, yaya halin shi, ya yake zaune da sauran makwabta, kai da aka tambaya yanzu dole ne ka faɗi abin da ka sani na gaskiya game da mu'amalar shi da makwabta. Amma mu'amalar shi da matar shi ba ruwanka da wannan, domin in ka ce gaskiya mutumin kirki ne, sai dai kuma bai damu da ciyar da iyalan shi ba. Yo ina ruwana da zan zauna makwabtaka da makwabcina da bai damu da ciyar da iyalan shi ba? Me wannan yake da alaka da shi wajen makwabtaka? Babu, don haka bani bukata ka bayyana mini. Amma a'a, yana zaune da makwabtan shi lafiya, sai dai ga wata irin ɗabi'a da yake wa makwabtan shi, duk sanda ya ɗibo shara to sai watso ta ainihin kofar gidan makwabtan shi in dare yayi, to anan zaka fito ka faɗa, domin wannan abin yana da alaka da zamantakewar da zaka yi da shi. Ina fata an gane. Game da maganar surukuntaka, tare da cewa za mu zo mu feɗe waɗannan abubuwan, amma ina so ne mu ɗan tsaya a nan don mu yi tsokaci. Wata sahabiya ta zo ta ce wa annabi, mutanen ka biyu sun zo nemana, da wane da wane? Annabi ya ce shi dai wane talaka ne. Me yasa ya faɗi wannan talaka ne? Ba yana cewa talakan matsiyaci ba, ba zagi ba, yana nufin bai da dukiya. Ya faɗi bai da dukiya, mana miyuwa ma ba zai iya auren ki ba, miyuwa ma ba zai iya rike ki ba, miyuwa ma ba zai iya kula da ke ba. Shi ko wane yana da wadata, yana cikin rufin asiri, amma yana da dukan mata. Kaga in ka duba duk ya kore waɗannan mutane biyu ta hanyar nuna wata illa ko, to wannan wajibi ne. Sai ce amma da zan baki shawara wane ya dace ki aura, sai kawo mata wani wanda ita bata san da shi ba. A ƙarƙashin wannan, idan har aka ɗauko amanar neman bayani aka nema aurinka, ku ji, idan kana da masaniyar abin da ke da alaka da wannan kakiyin bayani, to ka ɓoye gaskiya, ka ci amanar wannan mutumin. Domin zuwa yi anguwar ya ce, wane kai ne nawa a anguwan nan, ga wani yaro ya zo neman ƴata daga anguwan nan, yaya ɗabi'un shi suke, kai kuma ka sani. Sai ka ji tsoron, ai tun da aure ne, aure alheri ne, in na faɗi cewa yaron nan yana ƴan shaye-shaye za a hana shi, in na faɗi cewa yaron nan yana ƴan sace-sace za a hana shi, wuu ni in yi sanadin hana aure, Allah ya kiyaye, barin wane ya zo na san abin da zan gaya mishi. Yana zuwa sai ka ce, ai in dai wannan ne babu laifi, ai a bashi ƴa, ai na goyi baya, Allah ya sa albarka, Allah ya, ai aure alheri ne. A nan babu shakka ka ci amanar ba da bayani da aka baka, domin an nemi bayanai ne a wurinka a bisa an amince maka, sai kai kuma ka ki ba da bayanai. Jama'a, ga dai matsaloli sun yi matsaloli, karatu kuma ya yi karatu, amma kuma lokaci ya kure mana wanda za mu saurara a nan insha Allah ta'ala. Ku bi bashi a gobe, za mu zo mu ƙara wannan ainihin wato lekcoci, sannan mu biyo baya da tambayoyi da jama'a za su rubuto, da kuma tambayi waɗanda insha Allah ta'ala mai yiwuwa za a ba da dama ga jama'a domin su samu damar shigar da su da fatar bakunansu. Allah madaukakin sarki ya tsare bakunanmu da zuciyoyinmu da gaɓoɓinmu na sarari da na ɓoye daga gulma. Allah ya gafarta mana abin da muka yi ba da sani ba, ko kuma da sani cikin ganganci da sharaɗin ba za mu koma ba. Muna roƙon Allah madaukakin sarki zunubanmu da muka gabatar waɗanda suka shafi gulma ko ba gulma ba, Allah ya markade mana su da mai mana da su ainihin kyawawan ladadaki na alheri, saboda mun tuba ba za mu koma ba. Jama'ar musulmi, Allah madaukakin sarki ya tsarkake mu ya gyara halayenmu. Ba abin da ya rage sai aiki. Babu shakka kamar yadda na ce, waɗannan wa'azozi ba su ne irin wa'azozin da su jama'a suke so ba, amma mu kuma masu wa'azin mun lura cewa waɗannan su ne irin wa'azozin da jama'a ke bukata, domin su ne za su gyara jama'a. Idan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe, za mu zo da ƙarin bayanai akan matsaloli da yawa waɗanda muke fatan za su taimaka wajen gyara rayuwarmu. Da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Alhamdulillah.